أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيو بيرغ وتر رمضان هجرة مأيكي عليه الصلاة والسلام شكرة دبودة دريفود أربعين دأكو zamu ci gaba da tafsirin da jiya muka bude a wannan zawiya dake anguwar works a nan da maturu jihar Yobe. Zamu tashi daga ayar da mai jan bakin mu ya ja a'uzu billahi minash shaitanir rajim. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله سبحانه وتعالى ياتي قبل بياني أكن مسألة دا أكي تتونا وأكي سكان ودندا suke bautawa wani Allah gumaka da kuma su waɗannan gumaka. Ya gabata daga baya, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sannan anan wal ladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum. Wasu na ganin cewa wannan aya tana magana ne akan wancan aya da ta gabata, ma'ana an maimaita saboda takririn ma'ana zukatan masu saurara. Amma idan muka duba mai zurfi, za mu ga cewa wancan aya daban kuma wannan ma daban, a bisa asasin balaga wanda Qur'ani yake tafiya a kai, cewa babu wata aya ko wasu ayoyi cikin Qur'ani waɗanda aka maimaice su. Domin haka ne za ka ga duk inda ayoyi suka zamanto iri ɗaya a cikin Qur'ani, za ka same su maudu'in daban, ko za ka same su an yi amfani da wasu kalmomi mutaradifai waɗanda asalin ma'anoninsu daban-daban. A can an ce innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sannan anan wallazina tad'una min dunihi, kun ga a can akwai inna harfu taukidi wanda aka hada shi da allazina, wanda kuma anan babu. Kamar yadda a can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min dunillahi da suna zahiri, anan kuma min dunihi. Sannan kuma a can Allah yana magana ne akan kasancewar komai cikin halittansa bawa ne cikin bayinsa. Shi yasa ya ce innal ladhina tad'una min dunillahi, sai ya ce ibadun amsalukum. Da wannan ne yayi kiyasi cewa duk mutumin da ya koma ga jinsinsa kamar ya koma ga kansa ne. Kamar yadda sufa yake cewa man shaka ila jinsihi faqad shaka ila nafsihi. To saboda haka su waɗannan ababin da kuke bautawa bayin Allah ne, kuma bayin Allah ne, ta yaya bawan Allah zai bautawa bawan Allah? yadda ka kasa yi wa kanka komai hakanan shi ma ya kasa yi wa kansa komai, ya kasa taimakon kansa ta yaya zai taimake ka. To da wannan asasi ne ya wajabta bayin Allah su koma ga Allah a dukkan lamurrukan su gaba daya. To ganin waɗannan ababe da muka bayyana zai tabbata cewa aya da ta gabata na magana daban, wannan ma yana magana akan daban, duk da asalin maudu'in guda ɗaya ne, muqarana tsakanin bayi da kuma abin bauta. Baya yiwuwa abin bauta ya zamo bawa ko bawa ya zamanto abin bauta. To shi yasa anan Allah subhanahu ta'ala ya ce wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum, waɗanda kuke bautawa wani Allah. Wannan idan muka fassara daga da'a yad'u bi ma'ana abada ko abida abada ya abudu, idan da wannan ma'ana ne waɗanda kuke bautawa waninsa. Idan kuma ya yana dauke ne da ma'ana ko sa'ala ya sa'alu, ko kuma ma'ana na ista'ana ya sta'inu, ɗaya daga cikin ma'anonin wannan istikaki na dallun da ainun da wawun, to yana ba da ma'ana cewa waɗanda kuke roƙon su, kuke roƙon wasu bukatunku a wajensu, koma bayan Allah. Kun bar Allah da ya halice ku, kun je kuna neman bukatu, kuna roƙon wasu waninsa, to ba za su iya taimaka muku shi ba. Kenan yana ɗaukan bauta, yana ɗaukan kuma neman taimako da roƙo. A kowanne la yastati'una nasrakum, ba za su iya taimaka muku ba. Amana ta farko na bauta, shi asali wanda za ka bautawa, to ya zamanto shi ne kake neman taimako da agaji a wajensa, kamar yadda Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To kana bautawa abu, sannan kuma ba zai iya baka agaji ba, ba zai iya taimaka maka ba, imma ya zamanto shi din ba abin bauta bane, ba abin bauta bane, wa imma kuma ya zamanto abin bauta ne. Ta ina za a gane abin bauta ne? In zai iya taimaka maka, idan bukata ta taso ka tuntube shi ka roke shi zai taimaka maka. To ganin haka ne Allah ya ce la yastati'una nasrakum, mai bauta abin da kake bauta maka ba zai iya taimaka maka ba, to abin ya zamanto ba abin bauta bane. Sannan abin da zaka nemi bukata a gunsa ba zai iya taimaka maka ba, to shi ma bai zamanto abin bauta bane. To dan me zaka nemi bukata a wajensa, dan me kuma zaka bauta masa? To shine ma'ana la yastati'una nasrakum, sai ce wala anfusahum yansuruna, asalin sa wala yansuruna anfusahum, shine wala anfusahum yansuruna. Da yawa daga cikin malaman ilmul ma'ani suna ganin cewa ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda ake gabatar da ma'amuli akan amili, suna cewa wai ana yin haka saboda fasila ne, ma'ana fasila dan a kawo ƙarshen aya a samu inda za a dasa aya ake yin haka. Abinda waɗannan suke nufi shine inda zaka ce la yastati'una nasrakum wa la yansuruna anfusahum, anfusahum din wannan zai zamanto shine ƙarshen aya. Idan wannan ya zamanto ƙarshen aya, bai yi daidai da sauran ayoyi da suka gabata da kuma waɗanda za su zo a nan gaba ba, saboda ayoyin suna zuwa da huruful maddi ne, huruful maddi. Misali aya ta baya wa huwa yatawalla salihin, na gaba da wannan kuma وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أتن الصالحين ننكما وهم لا يبصرون كاغا بزيدا تيدا لفزيدا كلمة أنفسهم با تو سبود هكا سكتي هكا تي ولا أنفسهم ينصرون wannan bayanin da suka yi da ire-iren waɗannan ayoyi kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa a can cikin suratu Yusuf da ire-iren sa in kuntum lirru'ya ta'buruna asali in kuntum ta'buruna ar-ru'ya ar-ru'ya ma'amuli ne maf'ulun bihi ne na ta'buruna to sai aka gabatar da shi in ji su a sanadiyar fasila ko saboda fasila inda za shi in kuntum ta'buruna ru'ya ar-ru'ya kalimar ita za ta zama to karshen aya in ta zama karshen aya kalimar bata dace da ayoyi da suka gabata da waɗanda za su zo ba kamar yadda muka yi bayani a nan wajen haka nan ire-iren waɗannan ayoyi a irin ra'ayinsu to za a iya faɗan wannan abin da suka faɗa ne idan ya kasance maganan wani ne ba maganan Allah ba ne wani ne a maganansa saboda mura'atin jinasi ko saboda mura'atin muqabala ko saboda mura'atin tibaq ya kaddamar da wata kalima ko ya jirkantar da wata kalima yin haka din a haƙƙin Allah mustahili ne muhal ne saboda yin haka dabaru ne dan adam ne wasu abubuwa ba zai iya yin su ba sai da dabaru sai da hikimomi amma Allah subhanahu wataala cikin maganganunsa babu wata jumla ko wata ma'ana da zai shirya da dabara ko da hikima ganin wannan ne malaman ilmul ma'ani suka ce ai cikin Qur'ani gaba daya babu jinasi kamar yadda suka hadu akan cewa cikin Qur'ani babu abinda ake ce ma ko muqabala ko tibaki idan aka samu wayannan abubuwa a cikin Qur'ani to dace ne ba Allah ne musamman ya zauna cikin maganarsa ya shirya muqabala ko ya shirya tibaki ko ya shirya jinasi to bina'an ala hadha duba wannan bayanin da muke yi to za mu fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala anan da ya ce wala anfusahum yansuruna ba ya gabatar da ma'amuli akan amili saboda fasila bace haka ya ga daman yi dama can yin hakan ba shi da alaka da fasila ko kokarin kawo inda ya dace da dasa aya sannan bambancin abin da su suke fada da yadda Allah ya tsara anan akwai bambancin ma'ana idan ka ce wala yansuruna anfusahum akwai bambancin ma'ana tsakanin sa da wala anfusahum yansuruna wannan takdimi an yi shi ne saboda hasr saboda kasr sannan din abu ne cikin ilmul ma'ani ana gabatar da abin da haƙinsa ne a jirkinta saboda a iyakance hukunci a kansa kamar inda Allah ya ce alallahi tawakkalna asali tawakkalna alallahi ko Allah da ya ce iyyaka na'budu asali na'buduka da ya ce wa iyyaka nasta'in asali nasta'inuka kasancewa idan ya ce na'buduka wa nasta'inuka zahirin larabcin yana nuna zai yi abautawa wani Allah ko a nemi taimako a gun wani Allah to domin a kawar da wannan ma'ana a nuna ba abin bauta sai Allah ba wanda ake neman taimako a gunsa sai Allah sai aka yi abin da ake ce ma taqdimu ma haqquhu ta'khiru gabatar da abin da haƙinsa a irabi shine a kawo shi karshe misali maf'ulun bihi haƙinsa gurbinsa a irabi yana zuwa karshe ne daga fi'ili fa'ili sai maf'ul shine karshe to wannan abin da yake zuwa karshe maf'ul inda ka ce na abuduka ko ka ce na sayinuka shi aka kawo farko haka ce iyyaka dake kadin ba zai yi a kawo shi farko ba sai aka hada da iyya aka ce iyyaka na abudu haka nan nasta'inuka ba zai yi a dauki wannan kadin a kawo shi farko shi kadai ba shine aka hada da haka hada da iyya aka ce wa iyyaka nasta'inu to shigen wannan ne anan idan kace wala yansuruna anfusuhum yadda suke fada to abin da yake nunawa ba za su iya taimakon kansu ba a wani lokaci amma wani lokaci za su iya taimakon kansu wannan yayi maili zuwa ga aqidar mu'tazilawa ko da sab bai zama aqidar mu'tazilawa ba to ya shige ciki saboda kenan dan adam akwai lokacin da zai iya yi wa kansa akwai lokacin da kuma ba zai iya yi wa kansa ba shine wala yansuruna anfusuhum saboda an ba wa maf'ulun bihi gurbin sa na asali sannan kuma Allah abinda yake nufi anan shine wala anfusuhum yansuruna kwata kwata babu wani lokaci da za su iya taimakon kansu shi dan adam din kashin kansa din ajizi ne ba zai iya yi wa kansa komai ba ba abinda zai iya yi wa kansa saboda duk abin da yake ganin shi yake yi wa kansa ko ababin da suke gudana a kansa din wasu abubuwa ne tun daga lokacin da Allah ya halice shi da waɗannan ayyuka suke fitowa tare kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da wannan wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halice ku kuma shi ya halici dukkan abin da kuke aikatawa saboda menene kawar da aqidu guda biyu aqida ta jabariya da kuma aqida ta mu'tazilawa to domin wannan kenan anan wala anfusuhum yansuruna an gabatar da anfusuhum ne domin a nuna wadannan gumaka ba za su iya taimakawa kansu ba a halin ko wanne irin hali kamar yadda kowanne mai hankali ya rigaya ya san da cewa gunki ba zai iya taimakawa kansa ba domin haka ne annabi Ibrahim alayhi salam ya buga musu misali practically ya zo ya sassare gumakan gaba daya ya bar babban ya rataya gatari a wuyansa ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiquna da suka zo suka ce a waya man fa'ala hadha bi alihatina wane ne yayi wa gumakan mu haka yazo ya sassare su shine qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim wasu suka ce ai akwai wani matashi ya kullawa waɗannan gumakan kullum muna ji yana cewa wata rana sai nazo na sassare su قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا سيجي بابون غنكين تشيكينسو شيني يدوكي غاتري يسسار كانانن غبادايا شي يسا ما كوكي غنن غاترن أراتي أو ينسا سي ونن يكلي ونن ونن يكلي ونن yace fas'aluhum in kanu yantiquna su kananan gumakan da aka sassare din ku tambaye su in suna magana faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiquna shine sai yace musu to qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum in har kun san wayannan ba sa magana eh ta yaya za ku bautawa ababen da ba za su iya amfanar da ku ba za su iya cutar da ku ba kai ba za su iya amfanar da kawukan su ba a cikin kowanne hali to saboda haka waɗannan ayoyi da muka karanta a kissa ta annabi Ibrahim alayhi salam hujjoji masu karfi irin na annabawa to suna nuna cewa wala anfusahum yansurunan nan an gabatar da anfusahum dinnan domin a nuna gumaka ababin da suke bautawa wani Allah to ba sa iya taimakawa kawu kansu ma a koyaushe kwata kwata an yi kasrun taimakon kansu din cewa san ba za su iya taimakawa kansu ba cikin kowanne lokaci to ganin wannan kenan wala anfusahum yansuruna ba an gabatar da ma'amuli akan amili a wannan aya saboda fasila bane saboda irin wannan ma'anan ake bukata a yi to saboda haka wannan aya tana daukan fuska guda biyu wasu malaman tafsiri suka ce wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansuruna ayar tana magana ne akan gumaka wadanda aka mayar da su abin bauta akan wannan aya take magana wadannan gumaka ba za su iya taimakon ku ba ba za su iya taimakon kansu ba a kowanne hali a kowanne lokaci wasu kuma suka ce bai tsaya a gumaka ba wallazina tad'una min dunihi yana daukan komai da kowa duk wani abin da zaka dogara da shi ka nemi agajin sa ka nemi taimako a wajen sa wannan abin bawa ne irinka abin ba zai iya taimaka maka ba kuma ba zai iya taimakawa kansa ba ka mayar da abin gunki ne abin bauta ko baka mayar da shi gunki abin bauta ba saboda duk wani abu koma bayan Allah subhanahu wata'ala wannan abu bawa ne na Allah wannan abu ajiji ne ba zai iya yin komai ba kenan ayar ba kawai tana magana akan mushrikai bane wadanda suke bautawa wani Allah a ce da su wadannan ababen da suke bautawa ba za su iya cutar da su ba ba za su iya amfanar da su ba ba za su ma iya cutar da kansu ko amfanar da kansu ba ayar tana magana ne akan ka kai hatta ko da mumini ne mai bautawa Allah subhanahu wataala ka tattare komai ka watsar ka kama Allah duk wani abin da ka kama to wannan abin ba zai iya taimakon ka ba wannan abin kansa shi ma yana bukatan agajin Allah yana neman taimakon Allah to tunda shi kanshi yana da bukata a wajen Allah me zai hana kai din kai tsaye ka tinkari wanda ya tinkara ka dogara da wanda ya dogara wannan zai tunatar da ku halayya irin na almajiranmu almajiri ne saboda jahiltar Allah saboda jahiltar Allah babban mutum kaman komishina auko kuma kaman gwamna ko minista ko dan majalisa ko sifika manya dai wadanda aka saba mu'amala da su idan wasu bukatu suka bijiro za su zo su samu almajiri su ce a gaya wa Allah ga abin da yake tasowa shi kuma almajirin saboda wauta da jahiltar Allah idan bukatarsa ta tashi kuma sai ya je wajen su sai ya je gunsu sai shi alan guru abu kaza ne ya taso to kaga wannan ai wauta ne shi idan ya taso da bukatunsa zai zo ya ce a gaya wa Allah kai kuma bukatar ka idan ya taso maimakon kai ka gaya wa Allah sai ka kuma ka je ka gaya masa wanda inda suna da hankali ma duk wani duk almajiri ko duk malami da ya bijiro da wasu bukatunsa gunsu to daga yau ba za su kara zuwa gunsu su ce ya gaya wa Allah ba saboda bijirar da bukatunsa gunsu din alama ce cewa shi bai san Allah ba kuma bai dogara da Allah ba ta yaya za a zo gun wanda bai san Allah ba sannan a ce ya gaya wa Allah ga bukata to saboda haka asali wannan makami wato shine makami na inaba makami na inaba wanda yana daukan fuskoki guda biyu yadda kamar yadda Allah abin bauta to ya zamo abin neman taimakonka. Kada wajen bauta ka bauta masa, sallah kana wa Allah, azumi kana wa Allah, ka je kai dawafi dan Allah, sa'i dan Allah, haji dan Allah, zakka dan Allah, duk ibadu kana yi wa Allah. Idan kuma bukatunka suka bijiro, sai ka je gun wanin Allah wanda kake bautawa, shi ya dace kai, shi ne ya wajaba da ka dawo wajensa. Shi yasa Allah yayi wannan batu a ayoyi guda bakwai, kamar yadda yazo cikin littafin Tariqul Hijrataini na Ibn Qayyim al-Jawziyya. Cikin waɗannan ayoyi akwai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ba a bambance tsakanin ibarorin guda biyu ba, yadda aka ce iyyaka a na'budu a nasta'inu, neman taimako nan ma iyyaka aka ce. Kai kadai muke bautawa, kai kadai ne ko muke neman taimako a gunsa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa dan adam mai zurfin tunani wata aya cikin ayoyi na karshe can cikin suratu Hud, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi ghaibu samawati wal ardi, ya nuna wa dukkan halittunsa su san da cewa babu wani abu gaibi a sammai ko kasai a gun Allah, ma'ana Allah ya san komai. Wannan me zai nuna? Tunda ya san komai, ya san halin da kake ciki. Asali ma in ka san Allah, ka shiga cikin matsala ma ba ma bukatun ka daga hannu ka gaya masa, saboda ya san halin da kake ciki asali kenan. To shine yace walillahi ghaibu samawati wal ardi, sannan kuma yace wa ilayhi yurja'ul amru kullu, a wata qira'a wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu, yarji'ul amru kulluhu, dukkan lamari gaba dayansa, duk inda ya shiga ya fita lamarin zai dawo wajen Allah ne, babu wani gun da zai tafi. Wannan zai nuna maka babu wani lamarin ka wanda zai yiwu in ba hannun Allah ya zo ba. Wa ilayhi yarji'ul amru, kuma yace kulluhu, menene gaban? Sai yace fa'budhu, kawai kai abinda ake bukata a wajen ka, kawai ka bauta masa ba ruwanka. Kawai ka bauta masa. Idan ka bauta masa ma ba dole ne sai ka daga hannunka ka ce Allah ga bukata ta ba. Shi yasa wasu sufai suke cewa su'ul adam ne tare da Allah, ka daga hannu ka ce ga bukatarka. Akwai Sheikh Abdul Qadir Zaria daga cikin manakibinsa, karamominsa, ake ambata. Wasu abubuwa suka bijiro a zawiya, shine muridai suka zo suka ce da wannan abin da ya taso nan, da an gaya wa sarki, ya sarkin Zazzau, da an gaya masa, ai da ya mana wannan abu. Sai Sheikh Abdul Qadir Zaria radiyallahu ta'ala anhu yake cewa, yace wallahi tallahi, yace Allah wanda shi duk lamari yana hannunsa, komai nashi ne ma, ya sani ban taba bude baki na nemi wata bukata a wajensa ba. Shi ya san da wannan, balle in je in samu wani bawa cikin bayinsa in ce ga bukata ta. Shi ne fa'budhu, kawai kai ka bauta masa, wa tawakkal alayhi, ka dogara a kansa. Sai Allah ya ce menene? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna, kar ka zaci akwai wani abin da za ka aikata Allah ya rafkana ya manci, a'a komai naka yana sani da shi. Abu biyu kawai ake bukata a gunka, babu na ukunsa, babu na ukunsa. Abu na farko ka bauta masa, abu na biyu shine ka dogara a kansa. Bauta masan shine iyyaka na'budu, shine fa'budhu anan. Sannan kuma nema dogara a kansa shine wa iyyaka nasta'in, shine wa tawakkal alayhi anan. Banda wayannan abubuwa guda biyu babu wani abu na uku, neman agaji ko taimako ko kama kafan wani wajen biyan wasu bukatu, babu wani abu na uku banda waɗannan abubuwa guda biyu. To kenan wannan aya da muke fassarawa na magana akan wannan batu ne, shine komai da kowa, babu wani wanda zai iya taimakonka ko zai iya taimakon kansa. Kai da su gaba ɗaya ku tattare ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شيء كبني دبيانين waɗancan gumaka ko a bisa tafsiri na biyu kowa da komai ma zai iya shiga ƙarƙashin ayar da ta gabata kamar yadda duk za su shigo ƙarƙashin wannan aya sai Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u inda za ku wa in tad'uhum inda za ka kira su ila al-huda zuwa shari'a su wayannan gumaka inda zaka kira su zuwa shari'a la yasma'u ba sa ma jin kiran balle su shari'a anan sanin kowa ne ba a kiran gunki saboda abu ne wanda ba shi da rai inda zaka samu wani a gaban gunki yana magana da shi zaka iya tuhumarsa da tabin hankali ce wannan yazo ya tsaya gaban itace da aka sassake yana tafira tare da shi wannan mahaukaci ne to ganin wannan ne wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce anan wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u dinnan yana komawa kan waɗanda suke bautawa Allah ne ba yana komawa zuwa ga gumakan bane wasu kuma suka ce a'a zai iya komawa kansu su bi duka suka ce kiran gumaka zuwa shari'a shine kiran su zuwa wani abu wanda zai amfane su misali a lokacin da suka ji annabi Ibrahim a kissar da muka gabatar yana ambaton waɗannan gumaka da suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum din ayyadhkuruhum bi sharri mun ji cewa lalle wani matashi yana ambaton su da sharri cewa wayannan abin da suke bauta wannan sai wata ran naje na sassare to a lokacin da aka ji wannan aka ji yana ambaton su da sharri a lokacin to aje a gaya wa gumakan to ku shirya fa annabi Ibrahim ya ce wata ran zai zo ya sassare ku to kiran su zuwa shari'a din shine aje a sanar da su wani kaidi wani makirci wanda aka shirya za a yi musu suka ce haka yadda inda za a je a ce musu gashi annabi Ibrahim kullum yana ambaton fa zai zo ya sassare ku shirya ku kare kanku to ba za su ji wannan kira ba shine ma'anan wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u idan muka fassara zuwa ga gumakan kenan idan kuma muka fassara tafsiri na biyu din waɗanda suke bautawa gumakan idan aka kira su ko idan ka kira su zuwa shari'a shine barin bautawa waɗannan gumaka la yasma'u ba sa ji shine sama'a qabuli ma'ana ba sa ji da basirar su ba sa ji da ruhin su da kwakwalwar su saboda as-sam'u da dukkan adawaci kala bibbi ne duk abinda ka sani na gabobi jikin dan adam kala bibbi ne akwai na zahiri akwai na batini shi yasa Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi suduri kenan ido akwai ido na zahiri wanda kake kallo haka abubuwa da su sannan kuma akwai ido na batini sannan ji akwai ido na zahiri wanda kake sauraron wannan karatu da ake yi akwai kuma ji wanda yake na batini haka nan harshe akwai na zahiri akwai na batini duk gaba cikin gabobi guda tara gudu cikin gabobi guda tara ko kuma cikin dukkan gabobi guda 360 wanda manzo sallama ya fada na kowanne dan adam akwai na zahiri akwai batini ko kuma a takaice kace shi dan adam din akwai dan adam na zahiri akwai dan adam na batini in kana so ka gane wannan shine za a baka wasu misalai yanzu misali in kana tafiya inuwarka kai mutun ne na zahiri inuwarka mutun ne na batini shi yasa zaka ga inuwarka baya tabuwa khayali ne kai kuma kana tabuwa hakika ne kai na da yake nan au ko kuma gangan jikinka wanda kake mu'amala da wai kake mu'amala da shi gabobinka wanda kake mu'amala da su kana farke su ne gabobinka na zahiri gabobinka wanda kake mu'amala da su a mafarki a bacci to su ne gabobinka na batini shi yasa idan kana bacci kana mafarki kana fira da wani a mafarki wanda yake zaune kusa da kai yana wurdin sa baya jin firan da kuke da wancan cikin mafarkin saboda firan da kuke da wani cikin mafarki kana magana ne da harshenka na batini dake harshenka na batini kake magana wanda yake zaune baya jin firan da kuke yi a mafarki to ganin wannan ne anan Allah subhanahu wataala ya kore musu ji wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u ma'ana ba sa ji da jin su na batini saboda ji na batini din shine yake amfani ba ji na zahiri ba misali shine yanzu inda duk wa'azin da ake yi yake shiga kunne yana amfana da duk an zama waliyai amma wa'azi a yau abinda yara suke fada ne wai tazo mujita ma'ana tazo dan mujita kawai dan mujita ba dan mu yi aiki da ita ba wannan shine yanzu wa'azi to saboda haka ne anan Allah yace wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u din kamar inda Allah yake cewa wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'una ka gani sami'na yana nuna mun ji a jinmu na zahiri amma wahum la yasma'una amma su basu ji da jin su na batini ba ko gabar su ta ji ta batini basu ji wannan ba to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa masu bautawa wani Allah inda za a kira su shiriya ita ce barin bautawa wani Allah la yasma'u ba sa jin wannan shiriya din ji da jin su na batini sannan yace wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna wannan a tafsirin mu na farko cewa ayar tana magana ne akan gumaka zahiri ne baya bukatun bayani saboda gumaka zaka gansu sun zura maka ido idan aka sassake gunki aka mishi idanu ronkwala ka tsaya a gaban gunki zaka ga ya zura maka ido shine wa tarahum yanzuruna ilayka sannan wa hum la yubsiruna ganin nan zura maka idon nan da yayi dinna ba ganin ka yake yi ba foto ne wannan zahiri ne kowa ya san gunki da haka manyan gumaka da idanu ronkwala kowa ya san su da wannan ma'anar wannan kuwa shine ta yaya wanda baya iya ganin ka baya iya ganin ka sannan kuma ka zo ka bauta masa cikin hujjojin da annabi Ibrahim ya kafa wa babansa ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a kai kana ji kai kana gani sannan kuma ka bauta wa abinda baya ji baya gani wannan irin hankali ne wannan shine wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsiruna kenan yubsirunan nan anan absara ruba'i aka dauko wanda wannan absara ruba'i din an dauko shi min al-basar shine gani na zahiri ganin ido na zahiri sannan a daya fassaran da muka bayyana وتراهم ينظرون إليك يا من زن الله صلى الله عليه وسلم ودن مشركي ودن سكي بوتا وونن الله ذاك جنسو سنا كلنك سنا جننك وهم لا يبصرون الهالي باسا جننك كي ما نروان نمكوشيني سنا جننك كوي ابن أبي كبشاني ba suna maka gani irin suna ganin manzanta da annabta bane ko suna ganin nubuwa da risala kawai suna ganin ka dan gidan Abdullah ne Muhammad bin Abdullah wani yaro ne aka haife shi cikin su ya taso a cikin su ya girma wanda kuma aka rene shi a gaban Ibnu Abi Kabsha Halimatu Sa'diya ta rene shi irin wannan ganin suke maka ba sa ganin ka a matsayin annabin Allah ko a matsayin manzon Allah saboda haka ne ma idan kai musu wa'azi ba sa amfana wannan tafsiri ne daqiqi tafsiri ne wanda yake da zurfi saboda haka ne wa hum la yubsiruna dinnan mushtaqqun ne min al-basirati la min al-basari to domin haka ne a lokacin da Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya fadi kalimar sa shahararriya wanda yake cewa duk wanda ya ganni ko ya ga wanda ya ganni har ya kirkidaya dori guda bakwai yace wuta ba za ta taje shi ba malaman zamanin sa suka yi mishi inkari suka ce tayaya kawai dan kaga wani malami shikenan ka shiga aljanna tayaya suka yin kari suka kafa masa da hujja suka ce in haka ne ga Abu Lahab ba ya ga manzon Allah ba ma gashi amma Qur'ani yace abinnan wa mar'atuhu hammalatul hatab ko sayisla naran zata lahabin Qur'ani garda garyayi nasi cewa Abu Lahab zai shiga wuta matarsa za ta shiga wuta kuma duk sun ga manzon Allah ba ma kai ba ganin manzon Allah kuma bai sa sun tsira daga shigan wuta ba ta yaya kai zaka ce ganin ka kuma zai sa a tsira daga wuta kaga hujja ce zahiri mai kwari ai to sai Maulana Sheikh Ahmad Tijani sai ya ce musu a ai Abu Lahab da matarsa su Abu Jahal da dukkan kafirai wadanda suka yi zamani da manzo ba manzo suka gani ba dan renon Halimatu Sa'diya suka gani ba manzo suka gani ba Ibnu Abi Kabsha suka gani ma'anar wannan kuwa shine zai yi mutum abokinka ne ku yi wasan kasa tare ku girma tare ku yi abubuwan ku kala-kala na sirru tsakaninku banda ku ba wanda ya sani kai ka sani a yarinta kun yi tare idan ya girma ya zama babban wali kai ba wali takar kake dubawa ba wancan yarintan ne kake dubawa saboda haka inda za a zo a gaya maka karamansa ayi wani yayi kana da karama kaza yayi kaza kaza hankalinka ba zai doka ba saboda kai kana duba yarintan ku ne da ababuwan da kuka yi iri-iri wannan kake dubawa to saboda haka kaga kenan akwai ganin mutum zahirin mutum ganinsa daban kuma ganin hakikarsa shi ma daban to saboda haka anan kace wa tarahum yanzuruna ilayka wayannan wanda idan ka kira su zuwa shiriya ba sa ji dinnan fa ba kai suke gani ba kana ganin kaman suna ganin ka wa hum la yubsiruna amma ba kai suke gani ba ba Muhammad suke gani rasulullahi nabiyullahi suke gani ba suna ganin dan rikon Halima ne suna ganin dan rikon Ibnu Abi Kabsha mijin Halima ne suna ganin wanda suka taso tare ko ya taso a cikin su tare ko yayi yarinta da shi tare shi yasa ake cewa galibi abin nan matar waliyin Allah ka gane abokin waliyin Allah da kuma makocin waliyin Allah idan ba su mai da hankali ba za su shiga wuta saboda matar wali kawai mijinta ne tana ganin sa a matsayin mijinta ne kawai, abokin wali yana ganin sa kawai a matsayin sa na abokin sa ne, makwabcin sa kuma yana ganin sa a matsayin kawai makwabci na ne, banda wannan ba su san wani abu daban a ƙasa ba. To saboda haka mutum din akwai hakikar sa, akwai kuma khayalin sa, ko akwai zahirin sa akwai batinin sa. Saboda haka su suna ganin manzon Allah a zahiri, ba sa ganin shi a batini. Saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya aiko Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim cewa ya lokacin da ya zamo khalifa zai hadu da wani da ake ce mishi Uwaisun al-Qarni. Idan ya hadu da shi ya ce manzon Allah yana gaishe shi, sannan ya ce idan ka hadu da shi in zaka iya nema ya nema maka gafara a wajen Allah, ka nemi gafara a wajen sa, ka nemi da ya nema maka gafara a wajen Allah. Yace haka, wannan bishara ce da zai take tabbatar da khalifancin sayyidina Umar, kamar yadda kuma wannan yana nuna maka shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya san al'ummar sa ko ɗaiɗaya ku manya-manyan waliyan al'ummar sa tun gabanin a haife su. Saboda lokacin da aka aiko Umar bin Khattab zuwa gun Uwaisun al-Qarni, shi Uwaisun al-Qarni din ba a haife shi ba ma, amma aka kwatanta masa shi da kwatance iri-iri har ya nemo shi ya gane shi. Ya ce manzo Allah ya ce in mun hadu na gaishe ka, sannan kuma ya ce min nemi alfarma ka roƙa min Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da ni ya gafarta mini. To ganin wannan ne shine tafsiri na biyu, wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yusiruna, wayannan wato ba kai suke dubawa ba, wani abu ne daban suke dubawa. Sai zamanto kenan wannan aya an mata fassara kala biyu, ɗaya fassarar waɗanda suke bautawa wani Allah, ɗaya fassaran kuma ababen da suke bautawa, kamar yadda aya da ta gabata muka fassara ta da fassarorin nan guda biyu. Na'am.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. Anan a larabci idan aka ce al'afu yana da daukan ma'anoni daban-daban. Akwai al'afu daga afa ya'fu afwan, wanda aka rigaya aka sani na neman rungume ko neman yafiya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, ko kuma aw yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir. Akwai wannan, sannan kuma akwai al'afu ragowan abin da kai amfani da shi, kaman abinci da kaci ya rage, abinci da kaci ya rage, ko kuma duk abin da ya wuce bukatanka, yana daukan waɗannan ma'anoni guda biyu. Shi yasa aka fassara da fassarorin nan guda biyu. Idan ka ce khudhil afwa shine agun musulmai ka karbi duk wani abin da ba su da bukata da shi, ma'ana kowa in ya dauki iya abin da yake bukata da shi sauran ya sadaka, kar a tara, kamar yadda waliyai suke tafiya haka, ba sa barin wani abu wanda ba su da bukata da shi a yanzu ya kwana a gunsu. da wannan ma'ana ne inda Allah subhanahu ta'ala yace wa yas'aluna kama za yunfiquna qulil afu an karanta qulil afwa an karanta qulil afu da rufa kira'o'i guda biyu suna tambayanka menene ya kamata su dauka su bayar shine Allah yace ka gaya musu duk abin da ya rage daga bukatun duk abin da ya rage daga bukatun su wannan wani nau'i ne na tsarin tattalin arziki wanda turawa ba su san shi ba baya cikin ilimin su na tattalin arziki wanda Qur'ani ne ya kawo wannan tsari na tattalin arziki sannan manzo sallama ya koya wa sahabbansa suka rayu akai shi yasa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu talaka saboda sun bi wannan tsari din ma'anar wannan kuwa shine akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbansa duk mutumin da yake da abu guda biyu zuwa sama in ya dau daya sauran ya bawa wani mutumin da bashi da wannan abin da wannan tsari wato kowa zai zamo yana da komai ne kowa zai zamo yana da komai misali wannan kana da gidaje guda goma ko fulote ne wadanda ba a gina su ba ko gidaje ne ginannu sannin kowa ne da gida dai na rayuwar duniya kai da yaranka da matanka gida dai ya ishe ku kai daki dai ma ya ishe ku kamar yadda dan maraya yake fada go a gida dai ma a daki dai a wani gefe dai kawai zaka kwana ba cikin dakin bane gaba dai zaka cika to saboda haka idan ka dau gida guda daya to a danginka ko abokananka marasa gida guda tara ne kowanne zai mallaki gida to akwai wanda shi yana da gida amma ba shi da mota in kana da motoci guda uku to in ka dau daya akwai motoci guda biyu to shi yana da gida ba shi da mota to yau zai samu mota idan shinkafa ne kake da shi buhu goma ko mu ci alasaidi goma ko kwano goma idan ka dauki daya a kowanne to wasu marasa shinkafa in ma su samu alasaini daddaya ko kwano daddaya ko su samu buhu buhu to idan aka bi wannan tsari a kowanne local government a kowanne jiha za a zo kowa zai samu abin da bai da shi wannan tsari ne na tattalin arziki wadanda turawa ba su san shi ba manzo yace duk mutumin da yake da abu guda biyu zuwa sama ya dau daya na bukatarsa sauran kawai ya bayar to shine ma'anar kuzil afwa din ta daya fassara duk abin da ya rage daga bukatan kowa ka karba ka bawa wanda bashi da wannan abin ya kake ganin in an yi wannan tsari a wannan lokaci ina ganin farkon wadanda za su amfana su ne wadanda suke cikin wannan masallacin tun anan za a fara tun anan za a fara a ce riguna nawa kake da shi set nawa kake da shi na riguna muna da wasu almajirai a nan riga daddai suke yawo da shi sai a ce ka kawo to tun anan zai fara aiki to shine kuzil afwa kenan wa yas'aluna kama za yunfiquna kulil af sannan kuma ma'ana na biyu shine kana karban rangwame kana karban usri kare kasance kai mutum ne wanda idan aka maka laifi to baka yafiya kana karban afwa a gun wadanda suka maka laifi kana karban uzuri kada ka zamanto mutum ne wanda yake fazzu ghalizul qalbi ta wannan layi zai kasance kai ba mai fushi bane sannan ko mutum ya maka laifi kai duk koyaushe kana normal zaka kofi wani hali daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mishi walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika alfaddu shine wanda baya yafiya in ka gaura masa mari ya gaura maka mari in ka daura mishi ashar ya daura maka ashar sanannun mutane ne akwai ire-irensu ba sa barin takwana yace Allah yace da haka kake fa da mutane sun watse ba za ka kowa gindinka tare da kai ba. Haka nan akwai wasu mutane su ghalizul qalbi ne, inda za ka zauna tare da su za su bata maka rai. Su kuma mutane inda mutum zai na shiga haƙƙinsu zai bata musu da rai, zai kuntata musu, ba za su yi mu'amala da shi ba. To kun ga Allah ya kore wa manzan Allah ababen nan guda biyu, shi ba fazzu bane, sannan kuma ba ghalizul qalbi bane. Sannan wannan jawabin lam faddu min haulika nan bai tabbata wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Manzan Allah duniya ce gaba daya ta tare a gindinsa. Yara suna jin dadin zama da shi, mata yana tausaya musu, dattijawa yana tausaya musu, duk abin da yake hannunsa na jama'a ne, babu wani abu nasa. Shi yasa Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, din shi duk abin da manzon Allah ya samu abin na al'ummansa ne. Shi yasa ya bar wasiyaci yake cewa to duk abin da mu annabawa muka bari wannan abin sadaka ne. Nahnu ma'asharal anbiya la nurasu, ba a gadon mu ma taraknahu sadaka, duk abin da muka bari sadaka ce. Al'umman manzan Allah su ne za su amfana da wannan abu din. Manzo Allah sai zamanto haka, sai Allah subhanahu ta'ala ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Haga ni fa'fu anhum, ɗaya daga cikin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ma khudhil afwa, kana yin rangwame cikin mu'amalanka da mutane. In an bata maka rai ka yafe, ka mayar ma kaman ma ba a bata maka rai ba. Idan mutum ya hana ka abu kai ka bashi, idan mutum ya ƙi ziyartanka kai ka ziyarce shi, in ya ƙi kyautata masa to kai ka kyautata masa. Ta waɗannan hanyoyi za a mayar da mutane marasa kirki su juye su zamanto su ma mutanen kirki ne. Shine khudhil afwa a wannan tafsiri na biyu kenan. wa amur bil urfi, a larabci idan aka ce al urfu ko al ma'rufu ko al arifa, ma'ana ɗaya ne. Duk wani abin da zai kyautata wa halittun Allah, ba kawai dan adam kadai ba, duk wani abin da idan ka aikata abin dan adam ko wani halitta cikin halittun Allah zai amfana da wannan abu. Wannan abu shine al-urfu, shine abin da dukkan addinai suka haɗu a kansa. Kai bashariya da insaniya duk sun haɗu a kan al-urfu. Musulmi da kafiri, munafiki da mumini, kana ce kowa ya san da al-urfu al-ma'rufu ko al-arifa abu ne wanda yake mai kyau, ba abu ne da ya shafi musulmai kadai ba. Duk wani mai hankali ya san al-urfu yana da kyau. Shine abinda galibi a yau muke ce ma bid'a. Ma'ana misali wani ne ya dauka wa kansa sunna, duk in zai zo tafsiri wannan masallacin zai zo da dabino, zai zo da dabino. In za a yi fatiya zai ba wa kowa dabino uku. To a yau za a tuhume shi a ce wanne hadisi ka gani, wanne hadisi ne ya ce ma in za ka zo tafsiri ka siyo dabino ka ba wa wanda ya halarta dabino uku. Sai a ce wanne hadisi ne, ma'ana ana buƙatar nasi a kan wannan. Alhari wannan abin da ya aikata shi ake ce ma al-urfu, shi ake ce wa al-ma'rufu. Ko ka siyo fiwa wata mai sanyi, ana addu'an tafsiri kowa ka bashi da ɗaya ya yi buɗe baki da shi. Haka duk hanyoyi na kyautatawa. Haka idan an goroku akwai tattabaru, kullum da safe ka cire hatsi ala sai ne da ya kawazar, saboda tattabarun su sauka su shi. Ko ga dangarun gidanka da ke gadangare na yawan shan jin ishirwa, ka samu wani dan kwano ko murfin buta ka zuba ruwa, ga dangaru suna zuwa suna sha. Ma'ana duk wani abin da dan adam da halittun Allah zai amfane shi to shi ake cewa al'urfu. Abin mamaki zaka ga wannan abin da ake ce mishi al'urfu ko al-ma'rufu din yanzu arnawa sun fi yin safi da musulmai. Yanzu arne zai iya ware dala miliyan 10 ko dala miliyan 100 yace a yaki wata cuta cikin cututtuka wadanda suka addabi duniya. Kuma ba ruwansa cutar ko a ina take a kasan arna ne ko kasan musulmi ne aje a yaka. Irin su ne aka cire kudi ba kudan kudade ake magana su ni folio ake magana su ni waye da makamantan wannan. Ko kuma su ce inda yunwa ta addaba a duniya. To ga kudi da aka ware dala miliyan kaza aje a yaki yunwa wannan area din. Yayin da wannan karantarwar mu ne addinin mu ne addinin annabin mu ne annabin mu manzon Allah shi yace kowa ma'rufi shi ya koya wa duniya ma'rufi amma mu muka watsar sai dai mu dinga tara abin duniya muna cewa muna da miliyan kaza har azu ana bukukuwa wani zai biki a yau cewa ya mallaki dala miliyan 1 a tara jama'a ai walima wannan dala miliyan 1 da ya mallaka da yayi wa walima suna nan a cikin account ne a haji ba cin sa ake ba ba shan sa ake ba ba wani ne yake amfana da shi ba har bukukuwa ake yi to wannan shine ake ce ma al-urfu al-ma'rufu da kuma al-arifa shine yazo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama yaji wani yana rantsuwa a baya wallahi ba zan yi mishi ba ni ba zan sake yi mishi ba abin da yake mu ya fita kai na ba zan kare ba sai ya fito sai ya ce man zallazi ya ta'alla alallahi Allah ya fa'ala ma'rufan waye ne wanda yake ta rantsuwa yake cewa ba zai aikin alkhairi ba eh sa dai na aikin alkhairi ne ai aikin alkhairi shi ya rike duniya inda kadan din da ake da su a duniya masu aikata alkhairi inda babu su a duniyar Allah zai tada duniyar ne gaba daya eh yanzu ka duba cikin garin Damaturu mutane nawa ne masu shirya iftari a ce mutum nawa ne ake da kullum zai dafa shinkafa buhu daya mutane anguwa su zo su ci bayan an yi asham ko kullum zai fidda ku abin nan kunu kunu daba 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 aibu da baki mutum nawa ne to kadan din da ake da su a cikin garin Damaturu su suka rike Damaturu to saboda haka kadan din da ake da su a duniya masu aikata alkhairi to su ne suke rike da duniya to shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ce wa amru bil urfi wa amru bil urfi sai ya ce wa arid anil jahilina anan al jahil wato diddu ne na alhalimu shine mai musguna wa mutane wanda baya sassauta wa mutane marar hakuri marar juriya shine aljahilu wanda wannan ma'anar shine yawancin kalima ta aljahilu idan yazo a cikin Qur'ani to yawanci da wannan ma'ana ake nufi ba wai ma'ana aljahil wanda yake diddu na alalimu ba saboda anan idan ka ce wa arid anil jahilina ka kawarwa jahilai marasa ilimi kai kai watsi da su to gun wa aka aiko manzon Allah dama an aiko manzon Allah gun jahilai ne marasa ilimi ya karantar da su ilimi ya karantar da su addini idan aka ce yayi watsi da su ya kawar da kansu a gare su to wahayin a kansu wa zai yi amfani to saboda haka abinda Allah yake nufi anan shine wadanda suke nuna maka wauta suke nuna maka rashin hakuri eh suke musguna maka ka kawar da kai karka biye musu sun maka abu marar kyau ka musu mai kyau in sun yanke zumunci ka sada zumunci in sun hana ka kai ka bayar kaman wannan ne wanda yazo a kissa ashabul baqara inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilina wannan ne haka nan cikin suratu yusuf wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilina malaman tafsiri sun yi istiqra'i sun ga cewa galibin wuraren da kalima ta aljahilu yazo yana zuwa da wannan ma'ana ne wannan ma'ana yake zuwa da shi kadan dai daga ciki kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa yahsibuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi wannan al-jahil yazo ziddul alimi ne ma'ana wanda bai san halin su ba sai da cewa su mawadata ne saboda kame kai da rashin tambayan mutane anan yazo da asalin ma'anan da aka fi sanin sa to saboda haka ana cikin watan Ramadana watan da in ba a aiki da wannan aya khuzil afwa wa amur bil urfi to lalle wannan watan ya dace a ce an yi aiki da wannan aya din in ba a aiki da ayar to yau a wannan watan Ramadana a fara aiki da shi muna cewa marasa karfi marasa abinci wani zai yi azumi ma cewa wata na naira 5-10 wanda zai siya ya sha bayi da shi magidanci ba shi da abinci wani kuma zaka zo ka same shi yana tunanin kayan sallan yaransa da matarsa to daidai wannan lokaci ne wadanda suke da hali cikin ma'aikatan gwamnati ne yan kasuwa ne yan siyasa ne to lalle wannan dama ce ta samu daidai lokacin da za a sayi aljanna cikin sauki cikin watan Ramadana a shirya wa masu kananan karfi buɗe baki kowa da gurgudun halinsa har manzo yake cewa law bi shiki tamra ko da ba za ka iya bada dibino kwaya ɗaya ba ma dibino kwaya ɗayan da kake da shi ka gutsura rabin ka bawa wani ya yi buɗe baki da shi fiwa wata ɗaya da ka siya ka sha rabi da rabin kuma ka bawa wani shi addinin musulunci baya raina abu wannan ma wani salo ne na tattalin arziki wanda China da kuke ji ta buwayi duniya tattalin arziki wannan salo ne take amfani da shi ta gina tattalin arzikin har ta fi duniya gaba daya tattalin arziki yanzu a China ko shugaban kasa ne yana cin abinci a cokali idan shinkafa kwaya ɗaya ya fadi a kasa bai dauka ya sa bakinsa ba za a sauke shi a shugaban kasa shinkafa kwaya ɗaya ba kana ganin kadan ba ne kaga hakan ya zo a hadisi yayi ko a hadisi ya zo da ma'anoni guda biyu ma'ana na farko shine girmama ni'imar Allah shinkafa kwaya ɗayan da ya fadi in kai aka ce ka halici shinkafa kwaya ɗaya ko kai duk duniya ku hada kimiyyar ku halici shinkafa kwaya ɗaya ba za ku iya ba to dan me shinkafa kwaya ɗaya zai fado ba za ka dauka ka ci ba shinkafa kwaya ɗayan da ake so ku halitta shine wanda idan aka shuka zai fito idan aka shuka bai fito ba wannan ba a kiransa shinkafa ko hatsi sannan kuma shinkafa kwaya ɗayan nan in aka tara biliyoyi fa buhuhuna nawa za a tayar to ganin wannan ne suka sa wannan doka din to za mu takaita idan akwai wasu tambayoyi a ɗaya biyu sai a karanta sai a ansa idan babu za a yi addu'a
alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara masa lafiya akwai mai tambaya game da salatu tasbihi yana so a gaya masa yadda ake kaifiya na salatu tasbihi
salatu tasbihi farko hadisin da ya zo da wannan sallah hadisi ne sahihi daga cikin waɗanda suka sahaha wannan hadisi shine al-imam ibn hajar amirul mu'minin fil hadis wanda ya tattare asanidi da turuk din wannan hadisi karshe ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne sahihi kuma ya kawo magabata waɗanda suka riga shi sai hantar da wannan hadisi saboda haka ne akwai wata risala ta musamman wanda muka yi raddi ga wasu da suke cewa hadisin salatu tasbih bai tabbata ba hadisi ne dhaifi daga bisani yin salatu tasbih a wajen su bid'a ce muka mayar musu raddi da wannan risala din sunansa shine raddu tambihi fi sihhati salati tasbih risalar tana nan da Allah za mu bugo ta mutane su samu zuwa gobe ko jibi to saboda haka salatu tasbih ba bid'a bace hadisin salatu tasbih hadisi ne sahihi kuma yana da fadala yadda ake wannan sallah shine musamman cikin wannan wata ta Ramadana wa wata Ramadana shine zaka yi rak'o'i guda hudu kowace raka'a bayan Fatiha da sura bayan Fatiha da sura kana tsaye sai ka ci kakara kai subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 15 a tsaye in kai ruku'i kafa 10 in ka dago 10 in kai sujjada 10 in ka dago 10 in kai sujjada 10 sai ka zauna kai 10 tukunnan sai ka tashi ana idan kai sujjadan karshe kai 10 zaka zauna kai 10 tukunnan ka tashi in ka kirga zaka ga ya baka tasbihi 150 ne zai baka tasbihi 75 ne 75 zai baka a raka'a daya a raka'a 250 a raka'a hudu tasbihi 300 to wannan shine ake yawancin kuskuren da ake samu na lissafi shine wasu a sujada ta karshe in sun yi to ba za su zauna su yi 10 ba sai su tashi sai adadin ya ba su 70 daidai alhali ana so duk raka'a a samu 75 a raka'a hudu a samu tasbihi guda 300 wanda kuma in sallah inda da dare zaka yi zaka bayyana karatu na Fatiha da sura sannan kuma in kai raka'a biyu zaka yi sallama in kuma da rana ne ba zaka bayyana karatu ba sannan rako'i guda hudun duka hada su zaka yi yadda ake sallan azhar in kai tayya a biyu sai ka miƙe sai ka gama hudun gaba daya zaka yi sallama idan kai tayya na karshe kuma to shine sai kai tasbihin tukunna in ka zauna kai tasbihin tukunnan zaka yi tayya kai sallama wannan shine yadda ake salatu tasbih an rawaito a hadisin Abdullah ibn Abbas an rawaito daga hadisin mahaifinsa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wanda shi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib din shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koya mishi da wannan sallah na salatu tasbih na'am sallu ala nabiyil karim